وحتى تعبد فئام من امتي الاوثان هكا النبي تي قياما بزا تسيا با حس سي ودن سو فئام فئام واتو جماؤي بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باهك ينوى السلام عليكم ورحمة الله بركة مدسة دعاء ونن يمتين الهدي تفوس gawatan jumadal ula wata na biyar a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda dace da yammaci na 30 cif ga watan 8 shekara ta 1998 miladiya dan cin gaba da karatun kitabut tauhid idan ba a manta ba darasin da ya gabata muna cikin babu ma jaa anna ba'da hadhihi al-ummati ta'budul awthan babun da yake maganar cewa wani sashi na wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su bauta ta magumaka karkashin wannan babi mun karanta ayan farko alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi har zuwa karshe da aya ta biyu kul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah zuwa karshe da aya ta uku qala ladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida sannan mu karanta hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah shi kare da a gare shi fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam latattabi'unna sunana man kana qablakum hazwal quzzati bil quzza hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuhu qalu ya rasulullah al-yahuda wan nasara qala faman akhrajahu wato hadisin Bukhari da Muslim ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه حديث دزام تاشيو كينم ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها ولمسلم an karbo hadisi wato a cikin sahihi Muslim an saubana daga sauban maula rasulullahi kina anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah tsara da mun Allah tabbata gare shi yace inna Allah zawali al-ard ubangiji ta'ala ya taro mun kasa fara'aitu mashariqaha wa magharibaha naga mahudan ranarta da mafadar ranarta haka aka tarawa annabi duniya yaga karshen gabas yaga karshen yamma tun daga Madina idan yayi yamma har karshen yamma tun daga Madina idan yayi gabas har karshen gabas Allah ya taro masa ya gani zawaliyal arda Allah ya taro mun kasa fara'aitu mashariqaha wa magharibaha naga mahudan rana da mafadarta to sai malamai suka yi magana guda biyu kan fassara wannan kalma ta zawaliyal arda waɗansu malaman suka ce Allah ya kusanto masa nesa ne ta dawo kusa har ya ga ƙarshen gabas ya ga ƙarshen yamma wannan maganan farko kenan magana ta biyu waɗansu malamai suka ce Ubangiji ya ƙarfafa ganinsa ne ta yadda a inda yake daga Madina in ya kalli yamma zai kallo har ƙarshen yamma in ya kalli gabas zai kallo har ƙarshen gabas to cikin waɗannan maganganun guda biyu ce za ta fi kenan ta farko wadda aka tattaro kasa gaba daya ko wadda aka karfafa idansa su waɗanda suka faɗi ta biyu suka ce idan kun ce an tattaro kasa ma'ana an kusanto ta to ya za a yi da gulabe da gidajen mutane da gonaki da menene duk ba girgiza da su ba an fahimta ku to amma dai abinda malaman tauhidi suke cewa a wannan babi sukan ce Allah ya kusanto wa annabi ne sa kusa ta wace hanya bai yi bayani ba kaifiyar Allah ne ya sani mu'min mu ne dole mu yi imani lalle an kusanto masa ya ga gabas ya ga yamma karshen gabas da karshen yamma amma kaifiya din ta wace hanya ce a duniyar mu mu idan aka ce a jawo kasa a kusanto ta kila gulabe za su samu tangarda gidajen mutane za su rurruce wannan ayat da muke gani kenan, amma a cikin abin da ya shafi ghaibiyat sai dai musallama mu barwa Allah al'amarin sa. Kamar yadda muka sha karanta hadisin da annabi ke cewa duk inda mutum yake yayawa annabi salati ko ya masa sallama Allah zai isar masa. To ta wace hanya yake isar masa? Tare da cewa adadin masu salatin dubbai ne, kai miliyoyi ne, amma Allah zai isar wa manzon sallallahu alaihi wasallam cewa wane yayi, wane ma yayi, wane ma yayi, da wanda yake Kano, da wanda yake Kaduna, da wanda yake Maiduguri, da wanda yake Bauchi Sokoto, ko ina mutum yake inda yayi wa annabi salati Allah zai isar masa. Ta wace hanya? Allah ne ya sani. To wannan khususiyar annabi kenan. Allah ya taro masa gabas da yamma ya gani, amma bai ce kudu da arewa ba kuma. An fahimta ku? Dan haka sai a tsaya inda nassi ya tsaya kenan. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha, wa inna ummati, lalle al'ummata sayablughu mulkuha, mulkinta zai isa ma zuwiya li minha, ya zuwa inda aka taro mun din nan. Wato sai musulmai sun mallaki karshen gabas, sai sun mallaki karshen yamma. Wannan kuma ta tabbata lokacin halifancin Umar ɗan Khattab, kafin a je ko ina. To kaga kenan da annabi ya ce wa inna ummati, lalle al'ummata, wace al'ummar kenan? Ummatul da'wa ko ummatul ijaba? Ummatul ijaba, al'ummar da suka ansa kirana, mulkinsu sai ya kai iyakacin inda aka nuna min din nan, na mahudar rana da mafadarta. Da haka idan kai gabas, wato aka kare daular Farisawa, idan kai yamma aka kare daular Romawa. Gabas da yamma ko ina, kudu da arewa, gabas da yamma dai gaba daya an tara wa mulkin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam, an tara mulkin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga can gaba daya. Hakan ya tabbata a lokacin halifancin Umar ibn Khattab. Wa utitul kanzaini, an bani taska biyu, al-ahmara wal-abyada, farat taska da kuma ja. Me ce taska ja? Zinari. Me ce fara? Azurfa. Al-kanzaini, taska biyu, al-ahmar wal-abyad, farat taska da jat taska. Annabi ce an bani, ma'ana an karya daular Farisawa ma'abuta azurfa, su ne al-kanzul abyad. An kare daular Rumawa ma'abuta zinari, su ne al-kanzul ahmar. To da annabi ce utitu, an bani, shi aka ba ko an baiwa al'ummarsa ne? An baiwa al'ummarsa, tunda ba a lokacin rayuwar annabi bane ba aka bude Farisa da Rum. A lokacin halifancin Umar ɗan Khattab ne aka bude Farisa da Rum. Hulan mulkin da Kisra ke takama da ita, haka aka kawo ta gaban Umar ɗan Khattab, aka ajiye, aka ce ga ganima. Kayansa na azurfa da gwalagwale da yake amfani da su, haka aka ajiye su gaban Umar ɗan Khattab, aka ce ga ganima an kawo. Lokacin musulmai sun yi aiki kwarai da gaske, har sai da ya kasance kalimatul lahi al-ulya wa kalimatul ladina kafaru sufla. To kenan abinda aka baiwa al'ummar annabi kamar shi aka baiwa, tunda mu dinne da muka biyo baya waɗanda suka rike gaskiya a cikin annabi na alfahari da mu. To amma da aka ce al-kanzain al-ahmar wal-abyad, ko muka fasara al-ahmar shine zinari, wal-abyad shine azurfa, wato su Farisawa mafi rinjayen dukiyarsu azurfa ce. Wannan baya hana ya kasance suna da zinari, sai dai azurfar su tafi yawa, kamar yadda su Rumawa mafi rinjayen dukiyarsu a lokacin zinari ce. Wannan baya hana ya kasance suna da azurfa, sai dai zinariyarsu tafi yawa. Kun fahimta wannan ko? Wa inni sa'altu rabbi li ummati, annabi yace na roki ubangiji na dangane da al'ummata, na rauka musu ubangiji, Allah yuhlikaha bi sanatin, kar ya halaka da su da fari. Sana shine fari, ana jam'in sa as-sinin. Allah ce wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqasan min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun, mun riki dangin gidan fir'auna ko mabiyan fir'auna bis-sinina, da yawan fari. Haka kuma annabi ya addu'a ga Quraishawa, yace Allahumma ja'alha alaihim sinina ka sini Yusuf, ya Allah jarrabe su da shekaru bakwai masu fari da kanfan ruwan sama irin waɗanda aka jarrabi mutanen annabi Yusuf a lokacinsa. An gane ku? To Allah ya roƙawa al'ummar, annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙawa al'ummarsa cewa Allah ya hulika ha bi sana, kar Allah ya halakar da al'ummar annabi Muhammad musulmi kenan bi sanatin da fari, bi amma gaba ɗayan su, kar halakar da su da fari. Allah ya karɓi wannan addu'a. Ba yanda za a ce ga wata shekara gaba ɗaya dukkan garurukan musulmi fari ya mamaye su. Baya hana dai a yi fari a wata kasar ta musulmi a wata shekarar kuma a wata kasar kuma a wannan shekarar da zanto su sun samu amfani sama da kowace shekara ma a tarihin noman su. Amma a haɗe mu gaba ɗaya da fari, a'a, annabi ya roƙa mana, Allah kuma ya karɓa. Na biyu, wa Allah yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim. Haka na roƙawa al'ummata kar Allah ya ɗora musu aduwan abokin adawa min siwa anfusihim, wanda ba ɗan cikinsu ba, kamar a ɗora Yahudawa a kan mu ko Nasara a kan mu, abokanan adawa wanda suke daga wajen musulunci. Fa yastabiha baydatahum, irin wanda zai zo ya halarta wato ƙasarsu. Asalin lafazin bayda ana amfani da shi ko dai zanto saha shi ne farfajiyar ƙasa, ko zanto bayda shi ne ma yahuzuhul mar'u, abinda mutum ya mallaka na gonaki da gidaje, ko zanto bayda wata hula ta kwano ta ƙarfe da mutanen da suke sawa don saboda fita yaki. To idan aka ce istahallal aduwu baydata fulan, wato abokin adawa ya halatta bayda ɗin wane, to ana nufin ya ci nasara akan sa kenan. Domin cin nasara akan ka ne zai sa ya fasa hular kwananka, cin nasara akan ka ne zai sa ya kwace gonarka, cin nasara akan ka ne zai sa ya kwace garinka. To annabi ya roƙawa al'ummarsa, ya roƙa mana Allah ya sallita alaihim, kar Allah ya ɗora abokin aduwan abokin adawa min siwa anfusihim, wanda ba ɗan cikin al'ummar ba. Fa yastabihu baydatahum, wanda zai halatta baydatunmu, wato ya halatta garurukanmu da gidajenmu, ya ribance mu a matsayin ganima. An fahimta ku? To wannan ita kuma addu'ar an karɓa ko ba karɓa ba, bayani da zai biyo baya. Wa inna rabbi qala ya Muhammad, lalle ubangiji na sai yace ya kai Muhammad, inni idza qadaytu qada'an fala yuraddu, lalle ni idan nazartar da qaddara fala yuraddu, ba a mayar da abun baya, ba a mayar da hannun agogo baya kan abinda nazartar nace haka za a yi. To al-qada' iri biyu ne, akwai al-qada'ul kauni, akwai al-qada'ul shar'i. Al-qada'ul kauni abinda Allah ya kaddara duniya ta gudana akai, na haihuwar wani rana kaza ga watan kaza, ko mutuwar wani rana kaza ga watan kaza, ɗarewa karagar mulki ga wani rana kaza ga watan kaza, saukar wani daga karagar mulki rana kaza ga watan kaza, saukar ruwan sama lokaci kaza, ko samun fari lokaci kaza, da sauransu. Wannan shine al-qada'ul kauni, yadda ubangiji ya kaddara duniya ta gudana akai. Akwai kuma al-qada'ul shar'i. Al-qada'ul shar'i abinda Allah ya so mu yi a shari'ance, ya kaddara mana mu yi sallah biyar a yini, ya kaddara mana bi azumin ramadana, ya kaddara mana haji ga mai iko, ya kaddara mana kyautata ma iyaye ta fuskar shari'a. To kaga qada'i ya zama kashi nawa kenan. To sai Allah ya ce inni idza qadaytu qada'an fala yuraddu, in nazartar da qada'i ba yadda za a mayar da shi baya. Wanne yake nufi, na farko ko na biyu? Qada'u shar'i ne ba za a mayar da shi baya ba. Ai Allah ya ce a yi sallah, dukan mu muke sallah. Allah ya ce a fitar da zakka, dukan mu muke fitarwa. Allah ya ce wala taqrabuz zina, dukan mu ne muke nisantar ta. Allah ya ce wala taqrabul fahisha ma zahara minha wa ma batan. Yanzu wannan Allah ya kaddara kar ayi zina ta fuskar shari'arsa, ya kaddara kar ayi saka, ya kaddara kar ayi zalunci, amma duka ake yi, ashe ba wanda yake nufi ba. Al-qada'u wanda yake layi raddu shine mai al-qada'ul kauni, amma al-qada'ul shar'i ko wannan yurad, lianna al-mu'minin ya qabalunahu wa ghayrul mu'minin la yaqbalunahu. Mummune suna karban wannan abin da Allah ya kaddara ta fuskar shari'a, wanda ba mummune ba kuma su mayar da hannu agogo baya, su ki bin umarnin Allah, su ki bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan qada'i guda biyu, duk abin da Allah ya zartas ko ta fuskar shari'a ko ta fuskar kaddara, dukkansa dai gaskiya ne, adalci ne. Dan Allah ce wallahu yaqdi bil haqqi wallazina yad'una min dunihi la yaqduna bi shay inna Allaha huwa as-sami'ul basir. Wallahu yaqdi bil haqqi, ubangiji ta'ala yana yin qada'i, yana kaddara da me? Suka ce adalci. Domin duk lokacin da aka kawo maganar al-qada a jerin gwanan hukunci, to idan aka ce al-haqqu ya zama ma'anarsa adalci kenan. Wallahu yaqdi bil haqqi, Allah yana zartar da abu ta fuskar adalci. Idan ya zarta saukar wani daga mulki, ba zalunci bane ba, adalci ne. Idan ya kaddara hawan wani kuma ba zalunci bane, kuma adalci ne. Sai dai hikimomin kila su bayyana ga sauran mutane, kila su bayyana ga waɗansu, kila ba za su bayyana ba ga kowa, amma duk abin da Allah ya zarta lallai akwai hikima a ciki, kuma akwai adalci a ciki. Yaqdi bil haqq ya zama al-qada'ul kauni wal qada'us shar'i. Amma yadda ayoyin Qur'ani ke fassara al-qada'ul kauni, za ka ga kowace in ka lura da jerin gwanin za ka gane wannan al-qada'ul kauni ne, in ka lura da jerin gwanin wannan za ka ga wannan kuma al-qada'us shar'i ne. Da Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana, wannan irin qada'i ne nan, al-qada'us shar'i. Wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'dunna uluwan kabira, wannan qada'i ne nan, al-qada'ul kauni. Domin Allah baya kaddara fasadi ta fuskar shari'a. Ya ku ce wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi, me za ku yi? Za su yi gyara? La tufsidunna fil ardi, har su bi za su yi fasadi a cikin ƙasa. Wa la ta'dunna uluwan kabira, fa idza ja'a wa'du ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan mafa'ula thumma radadna lakum al-karrata alayhim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum akthara nafira in hasantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. A takaice dai al-qada'u dai iri biyu ne, akwai al-qada'u al-kauni, akwai al-qada'u ash-shar'i. Ubangiji yace inni idza qadaytu qada'an fala yuraddu, lalle in nazartar da wani qada'i, nazartar da wata kaddara, la yuraddu, ba a mayar da hannun a baya, ba a mayar da abun baya. Wanne kenan al-qada'u al-kauni, ba qada'u shar'i yake nufi ba. An fahimta ku? To dan kaga bayi sukan yi taurin kai al-qada'u shar'i su ji karba, to amma idan al-qada'u al-kauni yazo ba su yi su yi taurin kai ba. Allah ya zarta haka abin zai faru, ba wanda ya sai hana shi faruwa. Amma da Ubangiji ce aminu suka ƙi imani, ku yi sallah suka ƙi sallah, ku yi zakka ku yi imani da manzon Allah duk suka ƙi. Kaga ta hanyar qada'u shar'i Allah ke musu magana, al-qada'u shar'i amma sun ƙi ko? Haka Fir'auna aka yi masa umarni imani da annabi Musa, ta fuskar qada'u shar'i ya ƙi yadda. To da Allah ya kawo masa qada'u al-kauni yayi. Qada'u al-kauni shine koramar da jiya yake alfahari da ita, ita ce kuma aka halakar da shi da ita. Wana da Fir'auna ya qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, yace mulkin misra ba hannuna yake ba, koramun gaba daya da gulaban da fadamun da kogunan karkashin gudanarwa yake, karkashin gudanarwa ta. Afala tubsiruna, ba ku gani? Haka yace da mutane. To kaga wannan koramar da yake alfahari da ita, ita ce kuma aka halakar da shi da ita. Hatta idza adrakahu al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin, bayan lokaci ya wuce. Kaga yake da qada'u shar'i, qada'ul kauni yazo ya tilasta shi. Inni idza qadaytu qada'an fala yurad, duk abin da Allah ya zartar na cewa zai faru ba wanda sai ce ba zai faru ba. Wa inni a'taytuka li ummatika, sai Allah ya ce lalle na baka ga al'ummarka, alla uhlikahum bi sanatin bi amma, addu'ar farko kenan, ba zan halakar da su da fari ba gaba ɗayan su. Sai dai wannan baya hana ayi wani ayi fari a wani sashi na garin musulmai, amma dai ba za a ga mai dukkan garurukan musulmai da fari ba, dan Allah ya riga ya anshi addu'ar annabi Muhammad ta wannan bangare. Wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim, haka ba zan ɗora abokin adawa a kansu ba, min siwa anfusihim, wanda yake wajensu baya cikinsu, fa yastabiha baydatahum, ya zo ya ci galaba a kansu gaba ɗaya. Wa lawistama alaihim man bi aqtariha, ko da duk wanda ke ban kasa za su yi taron dagi a kan musulmai ba za su iya ba. Gaba ɗayanmu a ce kafiran duniya kuma gaba ɗayansu su taru a kanmu gaba ɗaya ba za su iya cin galaba a kanmu ba gaba ɗaya. Sai dai sa iya mulkushe musulmai a wani bangare na duniya, su mulkushe musulmai a wani bangare na duniya, wani bangaren kuma musulunci na nan da ƙarfinsa da kurjininsa babu yadda za su iya. Addu'a farko Allah ya faru babu sharɗi, wannan ta biyu fa da sharɗi. Gashi nan ya ce ba inda za a tsora musu abokin adawa wanda ya zo ya mallake su, walawista ma alaihim man biya kafariha, ko da duk wanda ke ban kasa ya taru akan musulmi. Hatta ya kuna ba'duhum yuhliku ba'dha, har sai in sashinsu ya kasance yana halakar da sashi. Wa yasbi ba'duhum ba'dha, har sai sashinsu yana mayar da sashi a matsayin bayi ya ribance su. To yan wannan ta faru, to sai dole kuma kafiri akan ku kenan. Amma in wannan ba ta faru ba, Allah ba zai dole kafiri akan mu ba. To wannan kuma ta riga ta faru, babu yanda za a yi kenan. Yayin da duk ya kasance sashin musulmai za su yaki sashi, sashi zai rika kashe sashi, to kafirai kuma za su ci nasara a kanmu. Amma idan sashinmu ya kaunaci sashi, sashinmu ya kiyaye dukiyar sashi, ya kiyaye mutuncin sashi, sashinmu ya kare dukiyoyin sashi, da aka ce la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, sai muka ji sashinmu ba ya cin dukiyar sashi, ba ya zubar da jinin sashi, to kafirai ba za su iya cin galaba a kanmu ba. Duk da abin da suka mallaka na nukiliya da makaman kara dangi ba za su iya ba. Makaman a hannun waki, a hannun Ubangiji ta laiki. So suka yi makaman amma yanzu suna jin tsoron makaman da kansu. Kullun taro ake a kayyade yaduwar makaman nukiliya, a kayyade yaduwar makaman da waye. In suna takamar yawa sai Ubangiji bi musu ta inda ba sa tsammani. Ka duba yadda aka rinka jarrabar Amerikawa da wutar daji gobara fa. Yan kwana-kwana daga sama daga ƙasa, daga sama a rinka jeho chemicals waɗanda a rinka fesowa don wutar ta mutu, sai ma ta ƙara ci. Daga ƙasa kuma ana bi ana kashewa tana ƙara ci, ta sanyi hekta dubu kaza, hekta dubu kaza. Ubangiji na maka yaki, kana kwance kana istighfari, kana hailala. Sana kafirai da suka fi kowa yawa a duniya, yau Ubangiji ta ala ya jarrabe su da mai ambaliyar ruwan sama. An manta da maganar makaman da aka mallaka na nukiliya, ko yawan jama'a ko yawan sojoji, ruwan sama ya kusan cinye rabin kasar gaba daya. Ana cikin masifa. Duk wannan ayoyi ne Allah ke nuna wa mutane cewa in mu musulmai muka tsaya Ubangiji ta ala sai isar mana, sauran sai karasawa kawai don mu samu ganima. Gawa ce kawai, sai tushi kawai zaka je kai. To amma me yasa da ruwan sama an yi menene, an yi ambaliyar ruwa, an yi gobara, me ya rage? Ba kawai sai dai ka je kai ta kama bawa kana daurewa ba. Amma ina musulmin zai tsaya kan qala Allahu qala rasulullahi, kada ya kara kar ya rage, shine abin da ake bukata. Ina musulmin da zai kiyaye dukiya ta ɗan uwansa, zai kiyaye jinin ɗan uwansa? Babban abin da zai yake wa musulmi barazana shine zubar da jinin sashi. Jinin musulmi ya tafi a banza, haka baya tafiya a banza, sai an danga na kuda. Duk wanda ya zubar da jinin dan uwansa, ko jama'a suka kyale ana zubar da jini, ana ta'addanci kowa shiru ya kyale, to zubar da jini din nan koyo yayi yawa ta hanyar fashi da makami, haddis wala harad. Gashi nan ba za ka yi kididdige kididdigar adadin mutanen da ake kashewa ba a wata ɗaya kawai a jihohin arewa kaɗai banda kudu, ta hanyar tsafi masu kama mutane su yi yanka. Yanzu ka duba labaran da ake bugawa a ce a Kaduna ana tsuntar mata, yanzu sai a kawo mace an yanke farjinta, an kashe ta an yanke farjinta, saboda siyasa na matsowa, kowa na son ya yi tsafi sai ya ci zafi, sai ya je majalisa ko zai rasa imaninsa. Idan ya so daga baya a sa tsuntar tsakaninsa da Ubangiji, idan ya samu kuɗi ya zo ya katon gida 300 cikin 300, sai ya zo ya dan masallaci wanda yake sahu ɗaya mutum biyar, ya dogon lasifika ya ringa sa kasu ɗin kalilu kusa ne, ya riga ya biya Allah na ciki. A yi safi a yi damfara a kashe mutane duk abin nan. To shi yasa babu yanda za a yi mu iya yakar kafirai matuƙar ko wannan a cikinmu. Shi yasa da'awa islamiyya ɓangare biyu take abin nan, kamar yadda Bakar Abu Zaid ke cewa ɓangare biyu take da shi. Ɓangaren farko jarin shine uwar kuɗin, ɓangare na biyu riba, yake cewa to jarin da'awa islamiyya shine su musulman kansu su gyaru, ribar ta kuma shine shigo da wanda ba musulmi ba cikin musulunci. Yace idan uwar kudin jarin ya zanto gurbataccen jari mara kyau, to ko ka samu ribar ma haka ita ma za ta lalace, za ta bi mai uwar kudin. To musulmai suna shirka da bid'a da menene, mutane da dama idan suka shigo musulunci sai su koyi da irin wannan abin da batattun musulmai suke. Shi yasa dole sai an raba kafa cikin da'awa islamiyya da waɗanda za su yi tarkizin da'awa su kan musulman, su gyara musulman jarin kenan, da waɗanda kuma za su nemo riba. Idan muka ce riban kaɗai za mu kalla banda jarin, to da sauran mu kenan. Sai mutum ya musulunta sai zo musulunta kuma ya zo yana bid'a. Kaga ya fata daga sama ya zarce rijiya kenan. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا حتى يساشن سيارك هلك الدساشي سنن نزن طورا كافري أكنسو ويسبي بعضهم بعضا كو ساشن سيارك سنسي ينا ريبا شي ساشي تونن نزن طورا كافري أكنسو. Amma matukar za su tsaya, wato su kiyaye jinin junansu, su kiyaye mutuntakar junansu, to babu yanda za a ɗora wato ainihin kafirai a kansu. Wallahi duk inda musulmai suka sha wahala, ka kalli ko ina daga cikin inda musulmai suke shan wahala, za ka samu matsalar shi ne kashe juna da ke tsakaninmu. Shi ne sai a ɗora kafirai a kanmu, mu kasa samun sakat a cikinmu da tsakaninmu da juna. ورواه البرقاني في صحيحه شي wannan hadisi da muke magana akan sa al-Imam al-Burqani ma ya ruwaito shi cikin sahihinsa. Al-Imam al-Burqani huwa al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Ahmad ibn Ahmad ibn Ghalib al-Khawarizmi al-Shafi, ya mutu a shekara ta 425 bayan hijira. Wa zada a cikin riwayar sa ya kari cewa annabi ya kara bayani yace wa inna ma akhafu ala ummati, sani dai ina jima al'umma ta tsoro kadai ne na al'a'immatul mudhillina. Al'a'immatul mudhillina wato limamai ko jagorori al-mudhillina masu batasuwa. Annabi ce kadai waɗanda nake ji wa al'umma ta tsoro al'a'immatul mudhillina, shugabanni masu batasuwa. To shine malamai ke cewa shugabannin jama'a din nan kashi uku ne. Kashin farko al-umara zawus sultan, masu mulki a hannu kenan. Kashi na biyu al-ulama, wato masu ilimi a hannu kenan. Kashi na uku al-ubbadu, masu yawan ibada, kowa ana koyi da shi. Masu mulki suna da masu bin su, jama'a na bin su, su suke sarrafa mutane. Masu ilimi kuma ana bin su, ana dogaro da fatawansu da maganganunsu wajen aika za ko kar aika za. Al-ubbadu masu yawan ibada kuma suna jarrab, mutane na jarrabuwa da su, idan an gansu da ibada a kyautata musu zato. To in sun gina akan bid'a, haka za a kyautata su san cewa daidai suka yi, kowanne sai a yi ta binsa. Annabi ce to shugabanni idan suka lalace su ne nake jiwa al'umma ta tso. Shugabanni masu mulki su yi amfani da mulki wajen kautar da mutane da kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malamai masu ilimi su yi amfani da ilimi wajen kautar da mutane daga sunnar annabi, su gina su kan bid'a. To su ne babban abin da annabi ke ji mana tsoro. Jahilan da suka naɗa kansu a masallaci suke ta ibada, a gansu a kyauta da su a yi koyi da su, bayan ko bid'a suke yi. To annabi ce wannan su yake ji wa al'ummarsa tsoro. Wannan hadisi kuma ingantacce ne. A wata riwayar ta hadisin wanda Abu Dawud, Tayalisi da Ahmad da Tabarani suka ruwaito, abinda annabi ce inna akhwafa ma akhafu ala ummati, mafi tsoron abinda nake ji ma al'umma ta tsoro al-a'imma al-mudhillin, shine shugabanni masu fatasuwa. Wa idza waqa'a alaihim as-sayfu lam yurfa' ila yawm al-qiyamah, annabi ce idza waqa'a alaihim as-sayfu, idan takobi ta riga ta auka cikin al'umma ta, lam yurfa', to ba za a dauke takobin nan ba, ba za a dage shi ba ila yawm al-qiyamah, har zuwa tashin kiyama. Idan har musulmai aka wayi gari sun fara yaƙar juna, to ba za su daina ba har kiyama ta tsaya. Lokacin da annabi ke maganar lokacin rayuwarsa ne ba a yaƙar juna din, ba ma saɓani tsakanin musulmi, waye zai saɓani? idan ka ce kaza na ce kaza ga annabin sai ce kaza ne, sabanin ya kare daga lokacin. Shi ake ma wahayi, dole kowa ya sallama. A cikin musulunci dai ba sabani, kowa riga ya abin nan. Da an ce kaza an ce kaza, annabi ya ce sai kowa ya shiru. To bayan annabi ya bar duniya, kaga sabani zai faru kenan. To kaga kuwa abinda annabi ya faɗa shi ya tabbata. Takobin farko da ta faru cikin al'umma shine fitinar kashe Umar ibn Khattab. Shine dama annabi ya ce shine kyauran da ya riga ya toshe kofar fitina. Kyauran da ya toshe kofar fitina kenan. Wanda da zaran wannan kyauran babu shi, fitina ta shigo to kuma ba za ta kauce ba. An fahimta ku? To aka tambaye cewa shi wannan kyauran yaya za a yi, bude shi ne za a yi ko karya shi za a yi? Huzaifa ibn al-Yamani ya ce ai wannan kyauran inda bude shi za a yi, to a iya mayar da shi a rufe. Amma matsalar karya shi za a yi, idan aka karya shi kuma kaga babu gyara kenan. To daga karya shi kuma fitina za ta kunno kai, ba za ta kauce ba har ya zuwa tashin kiyama. Kaga kenan sai ko aka zo aka kashe Umar ibn Khattab. Kaga da shine aka kare kyauran kenan. Da aka kare kyauran sai fitintunu suka shigo. Don Usman na hawa kaga fitina a yi samu cikin mutane. Wannan suke cewa ka fara son kai, kana kakkafa dangin gidanka a cikin shugabanci, da wani da wani ka sasu shugaba, da wani da wani ka sasu shugaba. Aka zo aka yi tawaye, aka zuga mutane, aka yi zanga-zanga. Zanga-zangar da ta hana shi fita ma waje, har sallar jam'i baya iya fita. Yan tawaye suka kewaye gidansa, suka nada sabon liman a masallaci kawai na masa sallah, suka ce ba sai da Usman ba. Duk da haka Usman bai tayar da hankali ba. Waɗansu waɗanda suke goyon bayan mulkinsa suka zo za su ɗauki makami, ya ce dan Allah kar wanda ya ɗauki makami da sunansa, kowa ya je ya zauna a kyale su. Waɗansu suka zo suka yi masa fatawa, suka ce kai ne shugaban al'umma, halattacce halifa cikin halifofin manzon Allah. Yanzu yan tawaye sun zo sun nada wani sabon liman, ya halatta mu bi shi sallah ko kana mu bi shi? Usman ya ce sallah ita ce mafi girman ibada da musulmi ke yi, da haka duk wanda ya iya ta ku bi shi, ku je ku bi su sallah. Wanda suka zo suka ce za su yi masa juyin mulki, yan tawayen su kenan, yan nadekon su kenan, yace a je a bi su sallah. Sai me? Duk da haka ba su haƙura ba, yana zaune a gidansa ba yi da komai, sai sallah sai karatun Qur'ani. Suka zo suka ƙetaro yana karatun Qur'ani, suka yanka shi suka yi tafe su. Haka kawai wai sun shugaba ya yi zalunci a ganinsu ne fa, ba wai a haƙiƙatar amurin shi zalunci ne ba, su haka suke gani zalunci ne. Tunda zalunci ne kuma dole a yi masa juyin mulki ko da ƙarfin tsiya. To dan Allah da suka yanka shi, bukatansu ta biya? Bukatansu ba ta biya ba. Dan lokacin da suka yanka Usman dan Affan suka yi tafiyarsu, to kuma sai matsala ta faru. Wanda suka so shi ne a sa shugaba cikinsu, kuma aka ƙiyarda. Jama'a kuma suka ce Ali bin Abi Talib suke so ya zama shugaba. Ali bin Abi Talib ya ce sai kun je masallaci an yi shela cewa ni ne halifa, ba a samu wanda ya ki ba, sannan in karba. Aka je aka yi shela a masallaci, duk jama'a suka yi da suka masa mubaya'a. Amma nan sa hankali ya kwanta kenan. A lokacin ko Muawiya yana gwamna a Sham, Muawiya aka je aka bashi labarin an kashe Usman dan Affan. Ya ce waye halifa? Yanzu aka ce Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ya aika da takarda cewa kai Muawiya da gwamnan Usman ne, yanzu kuma na zama halifa, don haka sai kai mubaya. Sai ya ce a'a, me ake ciki da wannan sai kashe Usman, ba na labari tukuna. Ya ce abinda nake so kai mubaya a tukuna kafin in faɗa ma me ake ciki. Saboda mutane ne masu ƙarfi, sojoji ne masu yawa, ka ce za ka bi su a cikin ɗaiɗaiku ka kama su, yanzu yana da wahala. Ka bari hankali ya kwanta, idan muka samu ƙarfi sai mu kama su a hankali, kowa mu yanke masa hukunci. Ba a gaggawa cikin al'amura. Shi kuma wai yana ganin a'a, ba yanda za a yi miƙa hannu in ma mubaya'a, sai ka fito da waɗanda suka kashe Usman an yanka su tukuna. Ali bin Abi Talib yana ganin kuma wannan lokacin yanzu lokacin bai yi ba. In kai ka ba da aka yi mubaya'a, an san kana da ƙarfin soja, ina da ƙarfi a gida, ina da ƙarfi a waje, ƙananan fitintunu na cikin gida zan fi ƙarfin su kenan. Amma in ba ni da ƙarfin waje, na cikin gida za su dami min da hankali. To lakin liyakadillahi amran kana mafa'ula kenan. Haka al'amari ya faru kuma aka yi ta yaƙi, kaga takobin da ta faru kenan. tsakanin waɗanda suke ganin Muawiya ya daidai da wanda suke ganin Usman ya daidai, Ali ibn Abi Talib ya daidai, kuma aka yi ta gwabza faɗa tsakanin su. Haka al'amari ya yi ta tafiya. Wannan kaga sai ya buɗe kofa na kafirai kuma su zo daga baya su ci nasara akan musulmai. Tunda musulmai duk nasaran da suka ci na karye daular Romawa da Farisawa, yanzu da jita-jitar da saɓani da aka samu a tsakani da juna, wato na wannan rikici, kaga haifar da sai kafirai suka tsaya gefe guda, har sai da sai ga musulmai sun yi wa kansu tatas, sai su zo su karasa. Duk da haka a lokacin nan na sahabbai, abin da ya kamata ku fahimta cikin wannan kissa, Ali bin Abi Talib ya gina abinsa bisa ga ijtihadi, Muawiya ya gina abinsa bisa ga ijtihadi, duk cikin su ba wanda wai san zuciya ne yasa yake son ya gina uwansa. Kowanne yana da abin da yake gani ya dogara da shi na gaskiya. Matsalolin da kowanne ya samu tsakanin su shine, shi Ali bin Abi Talib ba dukkan irin rundunarsa ne ke cikin sahabbai ba, akwai sahabbai, akwai kuma waɗanda suke tabi'ai da kuma waɗanda suke munafukai sun shiga ciki da sun saje da sunan goyon bayan Ali. Haka shi ma Muawiya ba dukkan waɗanda suke tare da shi ne ya zanto dukkansu sun zama sahabbai ba, akwai waɗansu daga cikin sahabbai, sannan akwai tabi'ai da sauran waɗansu munafukai da suka shiga tsakani. Dan akwai lokacin da aka zauna aka ce a yi sulhu da juna, kaga ai bayan an riga an rabu an daina gwamnati yaki, wannan sansanin sun koma nan, wannan sun koma nan, wace gari za a zo a rubuta takardar sharuɗa ta sulhu da juna da kaza da kaza da abubuwan da ya kamata a yi. Sai waɗansu suka ga to ai wannan fitanar in muka bari aka yi sulhu gobe ai musulunci ya ci nasara kenan. Sai suka tashi cikin dare suka haɗa runduna daga cikin nan gurin suka kaiwa waɗannan hari, suka sake haɗa wata daga nan ta kaiwa wancan hari. Sai mutanen Aliyu suka ɗauka oho mutanen Muawiya sun yi dare mu kenan sun ce za a yi sulhu bayan ba a yi ba, su mutanen Muawiya suka ɗauka mutanen Aliyu sun yi dare mu kenan sun ce za a yi sulhu ba a yi ba, kaga aka ci gaba da yaki kuma shine aka yi. Har ƙarshe shi ma Ali bin Abi Talib ya mutu cikin wannan fitinar, aka kashe shi ma cikin wannan fitinar. Wannan fitina ta kare kenan, ɗansa Hassan ya zo ya karɓa, da Hassan bin Ali ya zo ya karɓi halifanci, ya ga yaya zai yi, babu yanda za a yi kan musulmi hadu sai in ya sauka. Ya ce shi ya haƙura, sai ya bai wa Muawiya shugabancin, ya ce shi ya haƙura, don abinda annabi ya faɗa lokacin rayuwarsa ya gaskata. Lokacin da annabi ya fito da shi cikin jama'a ya ce inna ibni haza sayyid, wannan ɗan nawa shugaba ne, Allah zai sasanta ɓangarorin musulmai guda biyu masu yaƙi da juna a sanadiyar wannan bawan Allah. Lokacin shi Hassan ai yana yaro, amma gashi kuma Allah ya kawo ranar, an yi masa halifanci, an yi masa mubaya'a bayan mutuwar babansa, sai ga cewa ba zai yiwu ba sai in shi ya haƙura da shugabancin ya bawa Muawiya, ya haƙura ya bar masa, wanda shi ya sana da maganganu kuma akan wannan. To wannan kuma sai ya sa aka samu kwanciyar hankali ta wani lokaci, musulunci ya yi ƙarfi, wannan wutar yaƙi kuma ta tsagaita. To aka yi tafiya don samu yar fitina kaɗan ta kwanta, samu yar fitina kaɗan ta kwanta, ba dai hankali ba zai kwanta ba dai har kiyama ta tashi. Har babbar fitina ta zo, wadda marubuta suke cewa ba su taɓa ganin irinta ba, shine fitinar da Tatar suka taso daga ƙasashen gabas masu nisa can wajen China, suka taso suka dumfaro suna bin garurrukan musulmi ɗaya bayan ɗaya lokacin halifancin Banu al-Abbas kenan, bayan Banu Umayya sun riga sun wuce, har suka shigo Baghdad suka kashe halifa. Ibn Kathir a cikin littafin Al-Bidaya wan Nihaya yace nayi kwana da kwanaki, uqaddimu rijlan wa akhiru ukhra, ina kwan gaba kwan baya, shin na rubuta wannan tarihin ko kar in rubuta saboda munin abin da ya faru. Yace karshe dai na gagara in rubuta don bada amanan tarihi, ba yanda zan yi dole in faɗa, amma abin da bakin ciki ka faɗa abin da ya faru ga musulmai. Tatar suka shigo, arna suka shigo har Baghdad suka yanka halifa, yace a rana ɗaya sun yanka malami tsakanin malamin hadisi, malamin tafsiri, malamin fiqhu, gaggan malamin mutum 500 yankan rago. Yace ta kai matsayin da tatari guda ɗaya zai zo samu lungu ya tara musulmai gaba ɗaya su rinka yin layi, ya ce ku rinka zuwa, yana wasa kasa, yana cewa ku zo ɗaya bayan ɗaya, suna zuwa suna kwanta yana yin kasu. gaba ɗaya ruhin ƙarfin jikin an zare, ruhin kishin an zare, jarunta an zare daga cikin zukatan musulmi. Wannan shine taslit ɗin da annabi ce Allah yusallitu alaihim aduwan, wannan taslit ɗin kenan. Yace hatta yuhlika ba'dhum ba'dha wa yasbiya ba'dhum ba'dha, in wannan ta faru to taslit ɗin zai zo, sai Allah ya dora kafirai akai. Dorawa kuwa kenan ba da ƙarfin su kaɗai ba ma, har da ƙarfin mu za su yi amfani su kashe mu. To menene zai gadar da wannan? Saban Ubangiji, yawan shirka, yawan bid'o'i, yawan zinace-zinace, yawan luwaɗi, kafirci, satar kuɗaɗen jama'a, wallahi duk wannan shine abin da zai kawo taslit. Kafirai su rinka juya mutane kamar juyin waina irin yadda suka so. Yanzu to ba wani kwarjini da mummuni ke da shi a gabansu. To wannan takobin tunda ta faru ba za ta kauce ba kenan, har kiyama ta tashi. Sai dai ka samu wani sashin ana zaman lafiya, wani sashin kuma ana rikici, wani sashin idan an lallafa, wani sashin kuma a tayar da rikici tsakanin musulmai da junansu. Da annabi ce in takobin ta faru ba za ta tsaya ba. Yanzu yakin Afghanistan bayan musulmai sun ci nasara, sun kori sojojin Rasha, sun kori sojojin masu goyon bayan Najib, sai ko me ya faru tsakaninsu? Sai kuma tsakanin musulmi da musulmi, kuma har yau haka ake gwamza tsakanin musulmi da musulmi. Yanzu Somalia daula ce guda, dukkaninsu musulmi ne, ba su da bare, yarensu ɗaya, addininsu ɗaya. Tun da so kori Sayyid Barre, me ya faru kuma tsakaninsu da juna? Ciki ta kashe juna tsakanin musulmi da musulmi. Haka yake ta faruwa. To mu nan gurin Ubangiji Ta'ala ya azurta mu da zaman lafiya, don wata hikima da ya ga dama ba dan ba mu yi barna su fa. Ila barna da muke ta fita can. Amma kowa baya jin komai, baya wa'azantuwa, baya ɗaukar izina. Ba dan barnar da muke ba ta kai ta can ba, wallahi barnar da muke yawanci ta fita can. Amma dan wata ganin dama ta Ubangiji ya ba mu zaman lafiya na wani lokaci. Sai abinda yake mana barazana fashi da makami, masu satan yara, masu yanke kawunan mutane. Amma dai a ce ga wata jama'a gungu na musulmai sun ɗauki ta kubba da masu da bindigogi suna yakar wata jama'a, su ma gungu na musulmai. Ubangiji Ta'ala ya kare mu, bai kawo mana wannan ba. Wanda wannan in ta faru shine babbar musiba. Ta ɗan faru lokacin ta tsine an gani. Kaɗan ne wannan muqaddima ce. Sai dai mai fatan Ubangiji Ta'ala ya ƙara kare mu. Ya ƙara kare mu, ya ƙara kare mu. Wa idza waqa alaihim as-sayf lam yurfa ila yawm al-qiyama wa la taqum as-sa'atu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kiyama ba za ta tsaya ba, hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushrikina, har sai wata kabila cikin al'ummata sun riski kafirai, sun riski mushrikai, sun je sun hade da su. To shine malamai suka fassara biyu, hatta yalhaqa, har sai wata waɗansu cikin al'ummata sun risku da kafirai, sun hadu da su. To wannan hal huwa luhuqul badani ko huwa luhuqul qalbi ko kuma huma ma'an, shin za su tashi su je su zauna a garin kafirci ne ake nufi, ko kuma a'a za su haɗe da kafirai a zuci su ma su zama kafirai su yi ridda, ko kuma duka biyun? Shine suka ce wato duka biyun ake nufi, kowanne na iya faruwa. Fitina ta sa musulmi yanzu ya kasa samun yanci a ƙasarsa, har sai ya hijira je ƙasar kafirai. Yanzu musulmin da yake Egypt, Misra, ko yake Algeria, ko yake Saudiya, ko yake Kodi, ya kasa samun yancin addini har sai ya je Amerika? Nawa ne 'yan Saudiyan da suke gudun hijira a Amerika, ko 'yan Misra, ko 'yan Algeria da suke gudun hijira a Faransa, ko 'yan Libya da suke gudun hijira a Faransa? Ba su isa su taka kasar Libya ba, tare da cewa Libya tana da'awar musulunci, Algeria na da'awar musulunci, ina da ina duk suna da'awar musulunci. Duk larabawan da kuke ji da gani, babu kasar da ba ta da 'yan gudun hijira a kasar Turai. Ba dan koyo ba, sai dan addini ba, banda na siyasa, na addini kawai. Ba inda ba su da shi. Usama bin Laden da ake magana sa, a yau bai sai shiga Saudiya ba. A yau Usama bin Laden bai sai shiga Saudiya ba. Dan cikin Saudiya ne, haifafan Saudiya ne, bai sai shiga ba. Saboda kawai Amerika ta sa masa maki, ta ce dan ta'adda ne. shike kawai dan wai an sa masa baki an ce ki dan ta'adda ne. Ta'addancin sa kuma shine ya yarda da musulunci, ya yarda a taimakawa musulmai na Afghanistan, shine ta'addancin sa. Wannan ya zama ta'addanci kawai. Ya ce miki musulmai yan uwansa. To kaga sai su tilasta musulmi kenan ya bar garin musulunci zai tare cikin kafirai. Idan shi yana da karfin da zai tsira da addinin sa, ya zai tsira da yayansa. Da talabijin, da rediyo, da jarida, da mujalla, da makaranta, kadai kai kadai baka isa kai yaki da su ba. Talabijin din, da rediyo, da jarida, da mujalla, da makaranta duk suna yaki da addinin ka. Idan kana Amerika ko kana Ingila ko kana kowace kasa Turai, fada suke da addinin ka. Kai kadai ne kake kokarin ka tsora danka kan tarbiya a cikin addini. Duk waɗannan kafofin watsa labaran ba su yarda ba, suna fada da abin da kake. Kai da su wafi wani karfi. Kai za ka yi barci, talabijin ɗinsu ba lokacin barci 24 hours. To ya za ka yi kenan? Saboda haka idan musulmi ya tsaya a ƙasar shi a sa shi a kurku ko a kashe shi ko a yi masa aski da kwalba irin yadda ake a Libya. Gemu ɗin nan idan ka bari a Libya sai an ba aski da kwalba. Idan kuma ka tafi ƙasar kafirai kuma kai ne kaɗai za ka rike addinin, ‘ya’yanka kuma ba yadda za ka yi da su. To kaga wannan waɗansu alamomin da annabi ke faɗa lokacin ba su faru ba, cewa har sai an samu waɗansu daga cikin al'ummata sun gwamnati zai tsare da kafirai. La taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushrikina. Har sai an samu cikin al'ummata su yadda su je su haɗu da kafirai. Wannan haɗuwa ta gangan jiki kenan. Waɗansu kuma za su gwamnati ma su yi ridda saboda wahalhalu da jahilci. Ga wahalar rayuwa ga jahilci. Yanzu Bangladesh ƙasa ce ta musulmai, duk shekara sai an yi musu ambaliyar ruwa. Duk shekara sai an musu ambaliyar ruwa. Tana cikin ƙasar da tafi kowace talauci a duniya. Idan talauci ya haɗu da jahilci, rukunan kafirci duk sun ta tabbata kenan. Sai kawai wanda Allah ya kiyaye, baka da koko ba kuma ga jahilci. A sai da haliye kawai. Saboda da an zo wajen kokarin ai maka ai wa rayuwarka gata, a nuna maka kafirci, sai mutum ya yarda da kafircin. To ya sanu ne suke yin ridda a sakamakon bukka da za a yi musu za su kwanta, su yan gudun hijira ne. Sakamakon kilo guda na shinkafa da za a ba su ko na madara, sakamakon kilo guda na siga da za a ba su, sakamakon danshi da za a karba a makaranta, nawa ne suka yi ridda? Kuma lokacin da aka zo aka yi rikicin zangon katab, aka zo aka kwashi yan uwan musulmi aka kai su Kaduna, suka tagayyara, duk ana ganin musulmai me suka yi musu a nan nan gurin inda musulunci ke da ƙarfi kenan a arewa cikin Kaduna. Wai cikin al'umma ta sun rinka bauta ma al'ausana gumaka. A wata riwaya ce hatta ta'buda qaba'ilu min ummati al'ausana, har sai waɗansu ƙabilu cikin al'ummata sun rinka bauta ma gumaka. Wato har sai sun rinka yin shirka miraran bayan suna da'awar musulunci. Har sai sun rinka bautan kaburbura bayan suna da'awar musulunci. Wa annahu sayakunu fi ummati kazzabuna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a samu a cikin al'ummata maƙaryata, tatattun maƙaryata, salasuna, har mutum 30, kulluhum yaz'umu annahu nabi, kowane ɗaya yana da'awar shi annabi ne. Shine Imam al-Qurtubi yace mun kirga mun ga adadin ya kai 30, kai ya ma wuce 30 din waɗanda suka taɓa yin da'awar annabta. Yace mai yiwa abinda annabi ke nufi da wannan adadin ba yana nufin iyakan cewa ba na wanda za su yi da'awar annabta. Amma abinda ake nufi da wannan adadi na 30 shine adadin waɗanda za su yi ƙarfi har a ji ɗuriyarsu. Amma in ba haka ba, in dai ɗaiɗaikun masu da'awar annabta ne ya fi haka yawa. An gane ku? Sai dai adadin waɗanda za su yi ƙarfi, waɗannan ɗin an rinka samun wasu daga cikinsu tun lokacin annabi. Misali Musailamatul Kazzab ya yi da'awar annabta tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma ya haɗa runduna mai ƙarfin gaske. Karshe a lokacin halifancin Abubakar Siddiq ya kasance an ci nasara a kansa, an kare shi Musailama. to bayan shi an yi samu da daiko irin su saja irin su wane daga cikin su waɗansu sun tuba waɗansu an mulkuce su haka dai aka yi ta samu wannan abinda annabi ya faɗa kenan na ala na abubuwa da za su faru kafin faro su wanda ɗaya ne daga cikin alamomin annabtarsa kenan an gane ku a wata riwayan yace yakunu fi ummati kazzabuna dajjaluna sab'un wa ishruna minhum arba'u niswa a wata riwaya bai ce 30 ba sai ya ce 27 yace cikin su akwai hudu mata kuma za su yi da'awar annabta duk an same su a tarihi wa ana khatamun nabiyina alhali ni ne cikamakin annabawa la nabiyya ba'di babu wani annabi da zai biyo bayana har zuwa tashin kiyama ko da annabi Isa da annabi ba da labarin zuwansa ba zai zo bane ba da sabon sako zai zo yana bin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka'ida Qur'ani ya shafe linjila ya shafe attaura ya shafe zabura yanzu ko da annabawan da suka zo da waɗannan littattafai za su dawo duniya da zama a yanzu to ba za su yi aiki da littattafan su ba sai dai su yi aiki da alqur'ani wala tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansuratan la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta yati amrullahi tabaraka wa ta'ala annabi ce wala tazalu ta'ifatun min ummati wata al'umma daga ciki wata tawaga cikin al'umma ta ba za su gushe ba alal haqqi suna kan gaskiya duk da fitintunu da za su yi ta faruwa akwai al'umma da ba za su gushe ba akan gaskiya mansuratan kuma su zanto ababen taimako ubangiji na taimakon su la yadurruhum man khazalahum wanda duk yake taimakon su ba zai cutar da su ba wala man khalafahum ko wanda ya saba musu haka za su tsaya kan gaskiya hatta yati amrullahi tabaraka wa ta'ala har sai al'amarin Allah ya zo to shine malamai suka ce me ake nufi da al'amarin Allah wadanda suka ce al'amarin Allah shine tashin kiyama wadanda suka ce al'amarin Allah shine wata iska da Allah zai aiko nan gaba daya ce daga cikin alamomin tashin kiyama wadda zata karbe dukkan rayukan mummunai ba mummuni da zai saura a bayan kasa mace ko namiji face sai wannan iskan ta tafi da shi saboda Allah alkawarin ba zai tashi kiyama ba sai akan shirarul khalqi mafiya sharrin mutane a ban kasa an fahimta ku to wannan hadisi shine malamai suke cewa to su wane ne waɗannan wanda aka ce tawaga da za su tsaya akan gaskiya da yawa daga cikin malamai na salafus salih magabata na gari suka ce hum ahlul hadis su ne masu dangantuwa zuwa ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ahlus sunna masu dangantuwa zuwa ga sunnar annabi suna dangantuwa zuwa ga tafarkin annabi sama da tafarkin wani dan sun san dukkan wani wani da za a danganta ka wajen bin hanyarsa ko tafarkinsa ko gudabensa to wannan nan bai darajar sa bata kai kashi 1 bisa 100 na annabi ba da aka sawa gwammace a danganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ce musu su ahlus sunna aka tambaye imamu malik su wane ne ahlus sunna yace humul ladzina laysa lahum ismun illa ahlus sunna yace su ne wanda ba su da wani suna sai ahlus sunna ya salam ba su da wani suna wai ka ce musu wane 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 duk ba ta lokaci ne ka ce musu mabiya sunnar annabi su bukatar su tafiya Allah ka sa mu cikin su to shine malamai suke karin sharhi kamar Imam An-Nawawi yace ba lalle bane ba waɗannan mutanen su hado a gari guda yace jaiz ta iya yiwa su hadu gari guda ta iya yiwa a samu ɗaiɗaikun su a duniya daban-daban ko ba lalle bane ba su zanto dukkanin su malamai ta iya yiwa a samu babban malamin hadisi a ci ta iya yiwa a samu babban malamin fiqh babban malamin tafsiri a samu babban likita a ciki a samu babban soja a ciki a samu babban mai ibada a ciki zahidi mai gudun duniya a ciki a samu alqa'imu bil amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar a ciki mai hana mummuna aiki da umartan mutane da kyakkyawa a samu dan kasuwa mai gaskiya a ciki a samu lebura mai gaskiya a ciki leburanci ba hana shi sallar kan lokaci to a iya samun su a cikin kowane bangare na sana'a da jama'a suke yi sawa'un neman ilimi kasuwanci kwadago cikin soja cikin dan sanda cikin custom cikin 'yan siyasa ɗaiɗaiku ne don haka aka siffanta su a wata riwaya aka ce su ɗaiɗai ku ne daga cikin kabila, zakka ne daga cikin galuruka, zakka ne a cikin unguwanni, ɗaiɗai ku ne nuna su ake da an zo unguwar an ce wane kowa ya san shi ya yi fice a cikin ƴan kasuwa ba mai kwatanta gaskiya irinsa. Kaulan wahidin aunansa, kalam wahid mafi tani, magana ɗaya baya yin ta biyu. Idan ka zo cikin ma'aikata, magana ɗaya baya ta biyu. Idan ka zo cikin teloli, magana ɗaya baya ta biyu. Haka ne ku? Haka Imamun Nawawi ya faɗi fassaransu. Yace to su ne wannan fa'ifa din wanda suke Allah zai taimake su. Alal haqqi mansura, suna bukatan taimakon Allah saboda duk mutane sun saba musu. Yanzu ya aka samu dan kasuwan da zai gaskiya cikin kasuwanci, wanda za su fara yaki da shi su ne suwa ƴan kasuwansa, ƴan uwansa ƴan kasuwa. In an samu ma'aikacin gwamnati mai kwatanta gaskiya wanda zai fara faɗa da shi su ne ƴan uwansa ma'aikatan gwamnati. In an samu dan siyasar da aka tafi campaign yace a tsaya ayi sallah, ana magana yake neman zabe kana magana sallah, ɗan uwansa ɗan siyasa za su fara zaginsa. Duk inda waɗansu masu dangogin sana'a suke mai kwatanta gaskiya cikinsu sai ya zanto abun nunawa. To waɗannan su ne ahlus sunnati wal jama'a, ba da'awa ce da baki ba, aiki ne kawai, aiki zahiri ne, da'awar baki ba ta wadatarwa. Fihi masail, a cikin wannan babi akwai mas'aloli. Al'ula, mas'ala ta farko, tafsiru ayatul nisa'i, tafsirin ayan nan ta cikin suratul nisa'i, alam tara allazina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut, mun fassara ta. Athaniyatu, mas'ala ta biyu, tafsiru ayatul ma'ida, fassara ayan nan ta cikin suratul ma'ida, qul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah, mun fassara ta. Asadisatu, mas'ala ta uku, tafsiru ayatul kahfi, fassara ayan nan cikin suratul kahfi, qala allazina ghadabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida, mun yi tafsirin ta wuce. Arrabi'atu, mas'ala ta hudu, wa hiya ahammuha, ita ce mafiya muhimmancin mas'alolin wannan babi, mun fahimci ma ma'anal iman, mas'alan ko ita ce menene ma'anan al-iman bil jibti wat tagut fi hadhal mawdi, menene ma'anan imani da jibti. Mun ce al-jibtu shine imani da gunki ko imani da sihiri. Wa tagut, tagut ko mun ce shine duk abin da zai sa ka ketare iyakar Ubangiji. Menene ake nufi da imani da jibti ko imani da tagut? Mun fahimci wannan a wannan babi. Hal huwa atiqadu qalbin aw huwa muwafaqatu ashabiha ma abughdiha wa ma'rifati butlaniha, shin dacewa da abin a zuci shi ake nufi, ko kuma aikin ka na zahiri ya dace da ayyukan masu imani da tsagutu tare da cewa a zuci kana ganin abin bai dace ba, wanne ake nufi cikin biyan? Lalle za a kirga mutum yayi imani da tsagutu in ya yadda da abin a zuci ko da bai aikata ba. Kai baka sihiri amma kana ganin yin sihiri ba komai, a jiji kake da mai sihiri. Kai baka wani aiki na sako kana ganin masu yi ko ba laifi suka ba, kyale su su yi, daidai kake da wanda suka yi. Baka yadda da sihiri ba, baka yadda da bautar gumaka ba, amma kana ganin masu yi su ma a ba su dama su yi, daidai kake da tamfar kai ne kai da kanka. Yanzu kwata-kwata baka fahimci ma'anar la ilaha illallah ba, kwata-kwata baka fahimci musulunci ba. An fahimta ko? To dacewa da su a zuci kana ganin dacewar abin da suke yi, wannan shine abin da ake nufi al-iman bil jibti wat tagut. Ko da kuwa kai baka je kai su daga gunki ba, mutane suna botan kabari sai kake ganin daidai ne, kar ai musu tsawa, wannan ai ba komai, daidai kake da kaje kai ibada fa suke fa, suna bota kaburbura kana ganin daidai ne. Dole sai kai inkarin abin a zuci, ka kuma inkari a harshe in kana da jarunta. In baka da jarunta kai shi ruwa ka samu jarunta, amma dai ka ki abin a zuci, mafi karancin darajar imani ka ki abin a zuci. Haka kuma dacewa da masu aikata saban a zahiri, to shi akwai lokacin da zai zamanto daidai wa daida kamar kai da su, akwai lokacin da zai zanto ba haka bane. yanzu idan tilasta maka aka yi ya zan hukuncin ka illa man ukriha kenan tilasta ka aka yi in ko ba haka ba to kuma zaka dace da su kenan الخامسه مساله تبير قولهم ان الكفار الذين يعرفون كفرهم اهدى سبيلا من المؤمنين يد سو ماسو ايماني da jibta tagut suke cewa kafirai har ma sun fi mummune shiruwa yadda yahudu suke cewa wai kafiran maka sun fi musulmai shiriya suka ce haula ya adamin alladhina amanu sabila to kamar da muka ce wani malamin bid'a ya fito fili yace har gari kirista ma da yin izala gari kirista da ahlus sunna in ka tafi zaɓe gare ka kada ƙuri'an ka ga kirista dan mushan mai cewa Allah uku ne da kaddara ga wanda kada ƙuri'a ga wanda yace a bi Allah bi manzon Allah yanzu kaga maganar su ta daidaita malaman yahudawa din can ko bambanci babu as-sadisatu mas'ala ta shida wa hiya al-maqsud bi tarjamati ita ake nufi da kullu babi anna hadha la budda an yujada fi hadhihi al-umma lalle ba makawa sai an samu waɗansu cikin wannan al'umma suna shirka tare da da'awarsu ga musulunci kama ta karrara fi hadisi Abi Sa'id kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri fi jumu'in kasira cikin al'umma masu yawa za a samu sun yi haka Allah ya tsare mu annabi na faɗin wannan ba dan mutane su yi ba sai dan mutane su ne santa kamar yadda muka gabatar tun a farkon babi as-sabi'atu mas'ala ta bakwai tasrihuhu bi wuqu'iha أعني إبادة الأوثان في هذه الأمة يدى النبي فتو قال ليتي تكن ونن الأمة ذا أسمون ذا سبو تاغو مكما يتي حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين كو حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان قال النبي فتا الثامنة مسألة تتكوز الأجب الأجاب ببان أبو ماماكي خروج من يدى النبوة a samu wanda zai fito yana da'awar annabta mislul muktar kamar muktar ibn abi ubaida as-saqafi wani mutum da ya fito a yaman ma'a takallumihi bi shahadati tare cewa ya furta kalmar shahada yace shi musulmi ne wa tasrihihi bi annahu min hadhihi al-umma gashi yace shi mabiyin annabi muhammad ne amma da karshe ya da'awar annabta wa anna ar-rasula haqqun ya yadda annabi gaskiya ne wa anna al-qur'ana haqqun ya yadda qur'ani gaskiya ne wa fihi anna muhammadan khatamun nabiyina in koya da Qur'ani gaskiya ne a cikin Qur'ani an ce annabi Muhammad shine khatamun nabiyyi wa ma hadha yusaddiqu fi hadha kullihi ma at-tadad al-wadih yana gaskata duk abin da muka ambata tare da kuma yana kan kishiyar abin shine da'awarsa ga annabta wa qad kharaja al-mukhtar fi akhir asr as-sahabati mukhtar ya fito a daidai karshen lokacin sahabbai ne wa tabi'ahu fi amun kathiratun aka samu al'umma da yawa waɗanda suka bi shi da farko ya da'awan shi barde ne mai kare mutuncin alul baiti sai ya samu mabiya da ya tara jama'a sai ce to ai shi ma kuma annabi ne shi yasa duk wanda yake so ya kawo bid'a cikin musulmai baya fitowa ƙarar da tsiyarsa sai ya fake da gidan annabta yanzu duk waliyai da ake na bogi kowa ta aka yi jikan annabi ne ba haka bane ba ba wanda yace a wajen gidan annabi ki duk wani yanda ake duk masu dare ko nan kadariya an ce jika aushiya wa zakar jika annabi ne tijani ma da yake a Morocco shi ma an ce jika annabi ne shikenan da kuma yana zo kwanan da shi ma sai ce jika annabi ne ba indiya ya fito ce jika annabi ne barbar ya fito ce jika annabi ne kowa fito bayan annabi kuma yana magana bilisan arabiyyin mubin su ko ba laraba ba haka wasu sun ce su ma dukkan su jika annabi ne haka kuma aka nuna wai wani abin nan wai wani zarzaki na zaria shi kuma aka ce wai wallahi shi ma yayi kama da annabi kaga duk wanda suka faɗa wannan wallahi sun zagi annabi yanzu annabi na da tsage a fuskar sa haka wani mutum na da zube haka a ce wai yayi kama da annabi annabin da yake raba atan shi ba dogo ba shi ba gajere ba farin balarabe aqnal qarni al-irnin mutumin da yake da karan hanci sallallahu alaihi wasallam haka ku duba wani mutum waje ku ce wallahi wannan ya kama da wai shi ma wai ya kama da annabi haka duk wanda yake so ya tsaya sai fake da gidan annabta Allah ya rufa mana asiri at-tasi'atu mas'ala ta tara al-bisharatu bi anna al-haqqa la yazulu bil kulliya annabi ya yi bishara cewa ba yanda za a yi a nemi gaskiya a rasa gaba daya kama zalati ma maza kamar yadda da can ta taba kaucewa kafin zuwa musulunci a yanzu fa ba a neman ta a rasa sai fa in kiyama ta zo ne balla ta zaro alaihi ta'ifa, lalle a samu wata ta'ifa akan gaskiya, ɗaiɗaikun mutane akan gaskiya, cikin malamai ne, cikin ƴan sanda ne, ko ƴan siyasa, ko sojoji, ko ƴan jarida, sai an samu ɗaiɗaiku akan gaskiya, cikin teloli, cikin masu sana'o'i da leburori, ɗaiɗaikun mutane kan gaskiya. Al'ashir, mas'ala ta goma, al'ayatul uzma, babbar aya, annahum ma'a qillatihim, su ahli sunna waɗanda suke kan tafarkin gaskiya ɗin nan tare da ƙarancin adadinsu, la yadurruhum man khazalahum, wanda duk ya fito na fito da su ba zai cutar da su ba, wala man khalafahum, haka wanda ya saba musu, wanda ya ƙi taimakon su ba zai cutar da su komai ba, wanda ya saba musu ba zai cutar da su komai ba, duk ƴan bid'a su taru a kansu ba komai, tamfar sun baiwa albasa ruwa ne, ba abin da zai faru, suna nan a kan sunna, ko ana dakawa a ciki taren yawa, duk ba zai razanar da su ya gigitar da su ba, don sun san cewa ba a gane gaskiya ta hanyar yawan adadi, ana gane gaskiya ne ta hanyar dalilin shari'a. Qala Allahu qala Rasulullahi, duk wanda aqidarsa da maganganunsa suka dace da qala Allahu qala Rasulullahi shine akan gaskiya, ko shi ɗaya ne, duk wanda maganganunsa suka saba ma Qur'ani, suka saba ma hadisi, ko sun kai adadin gashin tinkiya dan yawa, to sune akan ƙarya. In ba tsoro ba, a gwada dalili dalili mana, ba cewa aka yi aka haɗa dantse da dantse ba, a haɗa ƙarfi da ƙarfi ba, a haɗa aya da aya da hadisi da hadisi, a lokacin nan za a gane, wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin, dole a gane daya wa yake kan gaskiya wa yake kan fata. Duk wanda taryan taryan ga aya, ga hadisi, ga maganan sahabi wani, ga maganan tabi'i wani, ga maganan Imam Malik, ga Shafi'i, magana ta kare, duk wanda ya tata'atu'i, ya kai ya komo, ya buga misalai, ya bada labaran da na yanzu, ba aya ba hadisi, jama'a su gane kawai abinda muka faɗa na daidai, Allah shi bamu lada, kai wanda muka yi kuskure Allah shi yafe mana. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wannan aya, wa qalat lil yahudi yadullahi maghlulatun ghullat aydihim, wannan da ranan tafsiri ya kamata, abinda ayar take nufi a gurguje, wato yahudi ne suka ce yadullahi maghlula, suka ce wai hannun Allah, wato kamar a makalaiki. Idan an ce maghlula, abinda aka daure shi a wuya, to Laraba sukan faɗa haka, ya zanto ma'anar da suke nufi shine rowa, dan mutumin da hannunsa ke daura a wuyansa yana zai sake hannu har ya iya bayar da wani abu. To yahudu suna nufin ma'ana Ubangiji ta'ala marowaci ne, wannan shine rashin kunya da fitsara ta yahudu kenan, har su jingina ma Allah ta waya shine rowa. Sai Allah ce gullat aidihim, to wannan gullat aidihim malami na masa fassara guda biyu, waɗansu suka ce du'a'un ne alaihim, kamar addu'a ne ake musu, Allah ya mayar da hannunsa ya zanto a ɗaure, a yi musu mari da shi. To wannan kuma zai zanto ranar tashin kiyama kenan, ranar da za a gane masu laifi ta fuskar su, yurafal mujrimuna fi simahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam, a ɗaure su a jefa cikin wuta. Ko ya zanto gullat aidihim, labari ayar take bayarwa, su ne marowata, su yahudu, tunda ababen da Allah ya wajabta musu na wajibi a cikin dukiyoyinsu ba sa fitarwa, abinda Allah ya haramta musu na cewa kansu zake masa kuma suke zake masa, wallu inu bima qalu, Allah ance su saboda abinda suka faɗa din nan na jingina aibu zuwa ga Allah. Sai Allah ce bal yadahu mabsutatani, nan raddi kenan a kansu, hannayen Ubangiji ta'ala guda biyu mabsutatani, a shimfiɗe suke ba a ɗaure suke ba, yunfiqu kayfa yasha, Ubangiji na ce suwa irin yadda ya so, ya ba wanda ya ga dama a ko yaushe a kowane lokaci, ba wanda baya cikin ni'imar Ubangiji. Wala zidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyan wa kufra, zuwa karshen aya. A takasir yana nuna yadullahi maghlula, suna jingina ma Allah, aibi Allah kuma ya mayar musu da martani. Nan aibi biyu suka jingina ma Allah, farko suka jingina cewa hannu ɗaya gare shi, dan sun ce yadullahi, kuma hannu ɗayan kuma suka nuna marowaci ne hannun, suka ce maghlula. To sai Allah mayar da martani duka ga mas'alolin guda biyu, cewa hannu ɗaya ne, ce bal yadahu, hannaye guda biyu kenan ba ɗaya ba. Sannan maganan maghlula ba haka bane, sai ce mabsutatani yunfiqu kayfa yasha, ya raddi kan mas'alolin. da haka dai ayar tana nuna Ubangiji Ta'ala na da hannaye guda biyu da suka dace da shi, wanda ba su yi kama da hannun kowa ba, don dukkan siffofin Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, ba su yi kama da na kowa ba. Wannan kuma yace menene fassaran hazwal quzzati wal quzza? Wannan a tafsirin bayan mun fassara mun ce al quzza shine kunnan abin da bashi ko na dama da na hagu, ko ne wannan quzza ne, wannan quzza ne, za ga suna daidai da juna. To annabi na buga misali ne, waɗansu daga cikin al'ummar su za su yi koyi da Yahudu da Nasara daidai wa daida, yadda kunnan bashi guda biyu suke daidai wa daida da juna, shine hazwal quzzati bil quzza. Wannan yake cewa mai ingancin mutumin da abincinsa da abin shansa duk ya zanto haramun, ibadarsa wai ta inganta idan ya yi ibada? Ibadarsa ta inganta, cin haram baya rusa ibadarsa, sai dai yana balazana ga hasaran ladan ita wannan ibada din, kamar yadda dalilai na shari'a suke nunawa. Abinda zai iya halarowa yanzu, misali kamar hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake magana akan al-muflis, hadisin Abu Huraira, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muflis wato mai hasara cikin al'ummar Annabi Muhammad, wanda za a yi masa wawasan dukiyarsa, shine mutumin da zai tashi ranar tashin kiyama, ga sallah, ga azumi, ga zakka, ga haji, duk sun yi daidai, sai dai ya zubar da jinin wani, ya cuci wani, ya cinye dukiyar wani, ya zagi wani, to sai a rinka ɗaukar ladan ibadojin ana ba waɗancan mutane, har sai gaba ɗaya ladan ya ƙare kuma bai gama biyan bashi ba na mutane da ya zalunta. Ƙarshe sai a ce to a ɗauko zunubansu sai kuma shi a loda masa, kuma a jefa shi wuta. To kaga ibadar ta yi kenan, duk da cewa gashi shata mahaza, safaka da mahaza, wa akala mala haza, kamar yadda Annabi ya faɗa, ya ci dukiyar wani, ya ci jinin, ya zubar da jinin wani, ya kashe wani, ya yi kaza da wani, amma dukkansa wannan bai rushe masa ibada ba, dan gashi za a ɗauki ladan a bayar. An fahimta ku? Wanne? Wancan ai yana maganan addu'a ne, wancan kuma ai ba cewa ba za a karbi ibadarsa ba, ana maganar idan ibada ta shafi dukiyar ne za a yi da dukiya, sai kai da dukiya ta haram, shin Allah ya karba? To shine wannan inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbulu illa tayyiban, kuma ƙarshe can ana maganan karban addu'a ne, ba karban ibadarsa ba. In ya mutu da tauhidi za a yi sashi aljanna, domin duk wanda ya mutu da tauhidi ba zai dawoma cikin wuta ba, za a jefa shi cikin wuta, haka hadisin Annabi ya faɗa, ai masa azaba gurgudan laifinsa daga ƙarshe a cire shi a kai shi aljanna. Ayyukansa na ibada, na sallah da azumi, ya faɗa na tauhidi? To na tauhidi yana nan gefe guda, muhimmancin tauhidi kenan ya tsamar da shi daga cikin wuta. Matuƙar ba shirka yi ba zai dawoma cikin wuta ba, mai shirka ne yake dawoma cikin wuta, amma duk wanda ba shirka yi ba ya dawoma cikin wuta. Yanzu Annabi ya faɗi ladan sa na azumi da waye duk za a ɗauke a ba mutane, amma ce ladan tauhidin sa fa za a ɗauke gaba ɗaya? Bai maganar sa ba, wanda bayan da za a yi waɗancan ya samu ladan akai sai in yana tauhidi, amma sai Annabi ya shiru game da tauhidi, saboda shi daurinsa zai zo, shi ne idan an jefa shi wuta saboda zunubansa, tauhidin ya yi masa gudunmawa wajen hana shi da goma cikin wuta. Ka fahimta ko? Wato ina ƙara magiya, dan Allah idan mutum zai rubuto aya bai santa ba, dan Allah ya buɗe Ƙur'ani ya rubuta. Daga yau kuma duk wanda ya rubuto ayin Qur'ani da kuskure uqubarsa shine ba zan ansa masa tambayarsa ba, ko na sani. Yanzu wannan aya ce kawo, yace nuridu bayan hadhihi al-aya, muna son bayanin wannan aya, lan yakunillahu liyaj'ala alladhina kafaru 'ala al-mu'minina sabila. Yanzu in na baka Qur'ani, ko da na tara ma kudin Najeriya gaba ɗaya in ce ka kawo ayar, kai ko gafara aka ce za a yi maka kawo ayar, wallahi ba za ka iya kawo ba. Babu wannan ayar gaba ɗaya a Qur'ani. Na faɗa wannan magana na sake maimaitawa, Qur'ani ba abun wasa bane fa. Yanzu hadisin Annabi in baka iya shi ba, baka iya kawo larabcinsa ba, ya kamata in ka rubuto ka ce fi ma'anal hadith, yanzu to ba fahimci larabcinka ne ka kulla ba magana ba annabi ka jingina ba, to balanta na aya. Yanzu wannan duk cikin Qur'ani daga Bakara har zuwa Nasi babu inda wannan aya take, aya ce daga wurin ka kai kadai. Sai dai da ka shishire wannan larabcin naka sai na fahimci kila ayar da kake nufi ita ce ayar cikin suratul Nisa'i da Allah ce walan yaj'alallahu lilkafirina 'alal mu'minina sabila. Kai ko ba haka kace ba, can Allah ta ce walan yaj'alallahu lilkafirina 'alal mu'minina sabila, kai kuma kace lan yakunillahu, kaga lan ka kawo kuma kace yakun, ka saba wa larabci gaba daya ma, domin idan ka kawo lan da sai kace yakuna, saboda lan tana shiga cikin fi'il mudari ta sashi zanto mansubi, kai sai ka sa ta shiga ta sa fi'il mudari ya zanto majzumi. Haba haba da Allah, waccan ayar da walan yaj'alallahu lilkafirina 'alal mu'minina sabila, Allah ba zai dora, ba zai taɓa bayar da tafarki ba, wato Allah ba zai taɓa dora kafirai akan mummunai ba. Haka ayar ta ce, abinda kake so ka ce ta ci karo da wannan hadisin wanda ba cin karo da juna, waccan am ne wannan kuma khas, annabi ya nuna yan al'umma sun yi sabo za ta faru, kuma a tarihi abin ya faru, ya za ka yi dashi a tarihi din Allah ya tsora kafirai akan wa, to sai ka ce ubangiji ta Allah bai daidai ba. Yanzu ga gajeren misali a garinka, a tafa a kwalewa ubangiji ta Allah da cika fara ya dora kan yan uwan mummunai, ya faru ko bai faruwa a zangon kasaf haka, ga a Palestine nan kullun kana jin labari Yahuda suna kashe yan uwan mu, to ya faru ko bai faru ba, to ya ci karo da ayar kenan, ubangiji ya faɗa abu wanda bai tabbata ba, sai dai kai ka fahimci ayar ba haka ba. Cewa lan yaj'alallahu lilkafirina 'alal mu'minina sabila, a dauki musu kafiran duniya gaba daya, a dora su akan dukkan musulman duniya gaba daya, wannan ba zai taɓa yiwuwa ba, wannan ko mun riga mun faɗa ko da cikin karatu. Amma baya hana musulmai a wani bangaren su sha wahala, musulman wani wurin kuma suna nan da yanci, wannan wahala ba ta shafe su ba. Ko muka ce ko su musulman duniya in suka haɗu suna yaƙar junansu, matuƙar kisan kai zai rika faruwa tsakanin junansu, to kuma sai Allah ya ɗora kafaran, kamar yadda addu'ar annabin ta nuna a nan gurin. Ku zama shaida, duk wanda ya rubuto aya nan gaba irin wannan tsarin, to ba za mu ansa masa fatawarsa ba. Tambayar ƙarshe wanda yake cewa wai ƴan Taliban da suke Afghanistan muna ta jin labaransu a kafofin watsa labarai, menene gaskiyar al'amarinsu? Kaga gaskiyar al'amarinsu a wannan zaman ba zai yiwu ba, a fayyace maka abin da ya shafe su a wannan zaman ba zai yiwu ba, amma asalinsu dai matasa ne. Kasan an fara jihadin Afghanistan kungiyoyi ne guda bakwai, manyan kungiyoyi na malamai guda bakwai, a cikinsu akwai ahlus sunna, akwai sufaye, akwai mai, dukansu dai musulmai ne. Shi abu su samu kungiya mai zaman kanta, babu shi a cikinsu. Su samu kungiya mai zaman kanta da sunan jihadi, yau ina suka yi imani da jihadin matukuna, babu shi. Duk wannan abin da aka yi ba ɗan shi'a a ciki, gaba ɗin shi'a ƙauracewa abin suka yi, suka ƙaurace gefe guda, sai da aka kori gwamnatin Najib, sannan suka dawo suna son a ba su kujera a majalisa, a bagas ba su yi yaƙi ba, inda za ka san sharri shi'a kenan. To wannan ƙungiyoyi guda bakwai sai ya kasance dukkansu ba a gama ciji da juna. Ƙungiyar Mujaddadi da ta Rabbani da ta Hikimtiyar da ta Jamilur Rahman, Allah jikansa da gafara, wanda yake shine mai jagorancin ƙungiyar Jama'atu al-Hadith da ta Sayyaf Abdul Rabbur Rasul, haka dai ƙungiyoyi ne guda bakwai. Lokacin da suke yaƙi da juna ɗin, akwai ɗan taimakekeniya tsakaninsu da juna. A lokacin da suke yaƙar wato wancan gwamnatin, akwai taimakekeniya tsakaninsu da juna, wato suna tsara kansu, kuku binan mu binan, kuku bita can garin kuma bita nan gurin, duk garin da aka kama, duk ƙungiyar ta kama gari ita take mallakar garin, in wancan ƙungiyar ita kama ta kama wani gari ta mallaki garin, kaga sabani a tsakaninsu kenan. Lokacin da aka zo aka kama Kabul, sai sabanin ya fito fili, da can ba a kama capital din kasar ba, sabanin ba fito fili ba, amma ana kama Kabul sai sabanin ya fito fili, waye zai shugabanci gwamnati? Sannan tubabban gwamnatin shugaba Najib da suka ce yanzu sun dawo, shin a yadda a shigar da su cikin musulmai gaba ɗaya, cikin sojojin musulmai ko kuwa? to waye zai kafa gwamnati? Idan aka ce ga shugaba, kaga dukkan sauran waɗancan kungiyoyi, kowace kungiya tana da sojojinta na yaki da makamansu a hannunsu, dole su sallama a kafa rundunar soja ta ƙasa. To anan kuma kowace kungiya take ganin ta yi jihadi, ya za a yi tafar gwamnati ga wani? Sai suka manta cewa jihadi dan Allah ake, ba dan mulki ba. To wajen rabon makamai sai aka fara samun sabani a tsakani. Wajen a shigo da shugaba Rustum, wanda ke shine shugaban sojojin Najib, kafin a kori Najib, cikin wannan gwamnati ta musulunci, kukar a shigo da ita nan ba aka shiga sabani. Waɗansu sun ce a shigo da su, waɗansu kan shigo da su, suka fara yaƙar juna. Da aka yi ta yaƙar juna tsakanin waɗannan manya-manyan ƙungiyoyi, sai su waɗannan sabari suka fito, su kuma suna da wakilci daga dukkan ƙungiyoyin, suka ce mu yaƙe su, su duka mu kafa gwamnatinmu, tunda sun ki haɗa kai. Ka ji inda abin ya fito. Yan Taliban kenan, matasa ne yan zafin kai, suna da jarintar yaƙi amma ba su da siyasar duniya, matsalar su kenan. Su kuma ɗancan tsofaffin akwai waɗanda sun ƙware da siyasar duniya sosai da sosai, amma son zuciya ya shiga cikin al'amuransu. Irin su Sayyab, kaga babban malami ne, ya yi masters a Jami'atul Azhar, amma irin su Hikim Tiyar, kaga shi ɗan jami'a ne, yana karanta injiniyarin, shekara ta biyu ma aka kore shi daga jami'ar. Amma tun da ya kafa rundunar soja mai karfi, sai ya zanto yana da tsiya, kuma gashi da taurin kai. In kowanne za ka yi magana a kansu, kana ta cewa a kansa. A takaice dai wannan saɓanin na waɗancan shi ya fito da Taliban, a kansu rushe sauran gabaɗaya su suka fi. To kaga dole a cikinsa akwai masu kyakkyawar zuciya, kuma akwai masu mummunar zuciya, akwai masu ilimi, akwai jahilai, yasa dole a samu tangarda. Akwai wanda sun san siyasar duniya, akwai wanda ba su sani ba, akwai wanda Turawa na iya amfani da su, akwai kaza. Dole a samu tangarda. Shi yasa ruhin abu dole ilimi ya yi jagoranci da kuma gogewa da rayuwa. Har kawai dan jini na gudana a jikinka, wannan ba zai sa ka ci nasara ba. Sai a amfani da jinin jikinka din a karya ka. To abinda yawancinsu ba su ganewa kenan. Sai dai duk da haka a halin yanzu a gwabzawar da suke da waɗancan sojojin Sha Mas'ud sauransu, su waɗancan sauran abin nan din, su waɗannan sun fi alamar suna kan gaskiya, su 'yan Taliban sama da waɗancan. Sun fi alamar sun fi kusa da gaskiya sama da waɗancan. A yanzu haka ban ce a cikinsu ba kuskure ba, akwai kurakure da dama wanda ba lokacinsa ba ne ba bayaninsa. Amma dai sun fi dama-dama na alamar gaskiya sama da waɗancan. An fahimta ku? To ita kuma su kuma Turawan ba kowanne na da manufa a wajen. Yanzu ita Amerika tana son 'yan Taliban ba don komai ba, saboda 'yan Taliban wato ka iya ce musu ahlus sunna ne, da ma'anar ahlus sunna wanda bai yarda da shi'anci ba. Saboda haka kafa kafuwar gwamnatinsu a wurin, ita Amerika za ta iya amfani da su don musguna ma Iran. Su kuma waɗancan suna tare da Iran ne, don haka Iran tana taimakawa waɗancan da suke yaƙar Taliban. Dan idan kuna jin labarai, kun ji Iran ta fara kawo sojojinta kan iyaka dan ta ga an karye waɗanda suke taimakon su. Ita kuma Iran abinda suke so, idan ta mallaki wannan Afghanistan, ya kasance ta shimfiɗa shi'anci a wajen, ba abinda ya rage sai ta haɗu da Tajikistan, wanda dama tana cikin tsofaffin jamhuriyoyi da ke cikin Rasha. Daga nan ta nausa ta tafi har Azerbaijan, inda dama take da rinjayen 'yan Shia a wajen. Sai ta kafa abin da take kira daular Shi'atul Uzma, babbar daular shi'anci ta duniya. Saboda haka ita Iran tana yi da aƙida ta shi'anci ne, su kuma Amerika suna yi da aƙida ta siyasa ta tattalin arziki. Suna son su taimaka wa Taliban don saboda su musguna wa Iran, ba wai don Iran na shi'anci ba, don Iran ba ta bin manufofin Amerika. Wannan wani abu ne kuma daban gargashin ƙasa. Tana jin tsoron in ta ƙarfafi 'yan Taliban kuma da yawa, kuma za su yi ƙarfi. Saboda haka Amerika tana cikin wani abin nan matsala da tsoronsu, ta rasa yadda za ta yi da abin. Kuma ga wani abu da ya kunno kai yake ba Amerika haushi, ta rasa yadda za ta yi da shi, shi ne idan ta kyale 'yan Taliban, akwai kyakkyawar alaƙa tsakaninsu da gwamnatin Pakistan. Ka fahimta ku? Watan wata rana kila su haɗe, in aka haɗe dama akwai iyaka, idan aka rushe iyakar aka ce daular ta zama ɗaya, to an sake samun wata daula mai ƙarfi, wadda kuma gashi ta fara ƙera makamin nukiliya. wannan barazana ne ga India, barazana ne ga America, barazana ne ga dukkan duniyar Turai, ba ta san wannan. Saboda haka tana son ta taimaka musu don ta raba su da Pakistan, ha kuma don ta musguna ma Iran, ba wai don kawai tana son yin Taliban ba. America kenan. Allah ya tsare mu. Wannan sai wani lokaci kuma in sharhi ya shafi wannan. Assalamu alaikum.